saduwa a wannan zauren VOA. Inda manyan baki kuma malamai suke amsa tambayoyi, yau za mu tashi ne a inda Sheikh Nuraini Ashafa yake ci gaba da amsa tambayoyin mahalarta zauren, tare da jaddada muhimmancin zaman lafiya. Bismillah Sheikh.
Kuna so ina alfano aikin ku? Ka je Yalwan Shandan, ka tambayi mutanen Yalwa, ka ce mutanen Yalwa dan Allah, an ce wani abu interface sun zo maku, me alfanon su wajen zamantakewan ku? Na biyu, in aka ce ina alfanon mu, mutum ya je ina, ya je godogodo. Kasan godogodo ya tambayi mutanen godogodo, shin wai liman da fasto sun zo, me alfanon zuwan su gare ku? In aka ce ina alfanon mu, ku koma ku tambayi manyan shehunan nan na Kaduna gabaki daya, wani kuma fiyan su sun riga sun rasu, wadansu na nan da ransu, wanda suka sa hannu a yarjeje bayan rigiman shari'a a Kaduna, muka ce a zo a zauna a neman mafita. Malaman da suka yi wannan aiki su 22 11 nan suka zauna akan can, mu mun yarda ko dole sai an zauna lafiya. Sauransu suna nan har yanzu. An yi wannan yarjeje na tun wancan lokaci, ba sake zubar da jini a Kaduna, a garin Kaduna ba, sai da aka shekara 9 domin neman mafita. 2011 akai sai wannan lokacin, tun 2001 2002. Saboda haka akwai alfa zamantakewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fara kyakkyawan zama a fadan manzo. Muka ga ya zaka koyi zama tsakaninka interfaith manzo ya fara sallallahu alaihi wasallam a fadan shi, zama na haki da makwabtaka da inganta zamantakewa tsakaninsa da mene da kristoci, tsakaninsa da yahudawa, tsakaninsa da maguzawa wanda ma ba su da addinin gargajiya suke bi, larabawan kauye, ya zauna da su ya inganta zamantakewa. Kuma bayan haka makotansa sun shiga tsaka mai wuya, kamar ina misali kamar kasan Roma ta shiga uku, suratul Rum, me ya kawo suratul Rum? Jaje ne manzo ke mawaye waɗanda ba musulmai ba, da yaki ta ci su, annabi na musu ma zaje sai kawo gulbatin Rum. Duk malaman duniya an san wannan haka yake. Ashe ko ba nan ba, kuma mun zaki akwai mutanen ƙwari a kowane addini, akwai nagari, akwai gurbatari, akwai patagari. Cikin nagarin da yake ku kuma ƴan uwana mabiya da suke cikin damuwa, yace akwai wani ƙasa Abasha, akwai wani sarki, sarkin Kirista ne kuma adili. Ku ji magana, sarkin Kirista ne adili, ku je wajen shi za ku samu mafaka. So, shine Ethiopia a yau. In manzo sallallahu alaihi wasallam yace a cikin waɗannan wannan wanda ke halu kitabi din nan koko kafirai nan akwai adili a cikin su, ku je za ku samu mafaka. A'a, sun shiga tsaka mai wuya. Annabi daga hannu sura ne guda tafkan Allah ya sako, ya mika hannu yana addu'a, Allah ya ba su galaba. Kuma a ƙarshe aka sawo gulbatin Rome, Allah ya ba su galaba. Anya kuwa bai kamata malaman mu tashi kai tsaye mu faɗakar da ƴaƴan mu ba, mu tsakakar da almajiran mu ba, su san darajar musulunci yana tafiya ne da darajar haƙƙin da ta ba makotaka. Allah ya sa mu dace.
Mun gode Sheikh Ashafa. Sai malami na gaba, wato Sayyidi Al-Qasim Yahaya Yawuri.
Alhamdulillah, dama maganar da muka faɗi zuke nan, kuma shehunan malamai na musulunci da shugabannin Kirista su masu yi maganganu masu tara albarka, Allah saka mu kowa da alheri. Babban abin da nake jawo hankalinmu shine mu gane addini daban, layi daban. Shi addini ya kafu ne daga littattafai na addini. Kamar yanzu mutanen da ake kamawa ne, kila mutum yana garkuwa da mutane ko yana ta'addanci ko yana wani abu, mu muke yaki da masu gidan television da sauransu na duniya sai su yaɗa cewa musulmi wanda ya dan ta'adda kaza da sauransu. Muke gaya ma duniya daban addinin musulunci daban, ta'addanci daban. To abin da yake son duka kristoci su gane cewa shin zagin wani cikin addini ba addinin kiristanci bane. Saboda haka musulmi yau idan an kama wani wai yayi garkuwa da mutane, ba za ka ji wani musulmi ya an ci a kashe shi ba saboda ya cuci kasa. Ba za ka ji wani musulmi yau ya ce zai kare shi ba saboda kure ne. Ta'addanci ba addinin musulunci bane. Zagin shugaba a musulunci, zagin manzon Allah ya yi ta'addanci girma a cikin manyan laihi. Mu shine na horko, shine first. To saboda haka, haka kuma zagin wani annabi, ko da annabi Isa ne alaihi salam, wanda Kirista suna ganin girman shi. Saboda haka shi yasa muke cewa babban laihi ne, babban laihi ne mai girma. Kamar yanda muka sani a ce wannan batanci ga addini, kuma musamman ga musulunci. Shi yasa kamar yadda dan wake ta hadi cewa cikin Leviticus Allah yana yahe kowane zunubai gaba daya. Shi yasa Qur'ani yake ce mana ya ku bayan Allah masu laihuka, ku zo wurin Allah, Allah yana yahe zunubai baki daya. Amma da Bible da Al-Qur'ani suka tabbata wasu laihuka da girman su. A cikin Leviticus kana ganin annabi Isa yake sanarwa cewa idan ka zagi Yesu ka zagi dan Annabi Isa Allah shi Yesu yana yayyewa amma in ka zagi ruhu mai tsarki ko ka tuba ba za a yayye ba to haka zagin manzon Allah ya tabbatu cewa ko da ka tuba ba za a yayye maka ba to shi yasa nake cewa abinda yake wajibi akan mu kafin mu gudun kai dokoki mu fahimci junan mu mu gane cewa da mu kamar yadda muke so an VOA su shiga tsakani tunda Allah ya yi amfani da su ya kawo wannan tattaunawa ba yau ba mun tattauna akan shi'a akan ababuwa da yawa tare da su to su shiga gaba tare da mu in Allah ya yarda za mu kira duk wanda ya kamata a kira misali mu a dariƙar Tijjaniya yau mun yi miliyan 50 a Najeriya su Shari'a Ibrahim Saleh Shehu Dayo Usman Bauchi kuma muna da murya daya kan ladabi in muka ce eh ne muka ce a ne mun almajiran Shehu Ibrahim yes to abinda muke faɗi shine irin wannan da mutun zai ce ayi ka ayi to irin wayannan shugabannin sai sun zauna tare da manyan shugabanni kuma na Kirista su zo su dubi maslaha cewa ba a dauko doka daga sama kamar da an ce a Ingila criminal ka zagi wani ko a America ka kawo Najeriya kai ka rubuta ka kai doka menene aka ho doka kan litattafan mu yanda za a hana lai kowa mai amince wannan mutumin da muke ba kowa mai amince wanga shine doka sannan kuma za mu girmama wannan doka wannan shi zai hana irin wannan abun ya ƙara faruwa zan ba da misalin wannan mutumin da muka ce yayi batanci ka Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka taɓa bada shi a Kano kuma ban mu ji wani abu da hukuma ta ba musulmi ne amma dai zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam mu musulmai shugabanni muka kamo shi aka shi har National Mosque aka kai shi ga security na nan na Abuja ba su yadda su anshe shi ba aka mika shi aka kai shi Kano sannan sai da ka zama hizba ta Kano da take wani abu ne na addini sannan ta yadda ta anshe shi sannan aka zauna aka yi tai kuma mun sani har yanzu ba abin da zamu ce an gani wanda aka yi kai saboda haka da musulmi da wanda ba musulmi ba da ku gane cewa taba Annabi yana da matsala akan mu kuma a girmama wannan sannan mun goma gane cewa taba Annabi Isa ko kuma taba Allah ko kuma taba ruhu mai tsarki kuma yana da matsala akan ku kamar yadda muka karanta cikin littafi saboda haka idan Kirista ya haka nan muna sa ran manyan kristoci su kawo shi ce gaya idan za su tabbatar da kawo shi musulmi ba zai hito ya hargowa ba idan mu ma musulmi yayin laihi duk musulmin da ya taba wani martaba na addinin kristanci wallahi ba ina wa'idun nan bane mu za mu fara shi saboda ba addini bane kuma mu addini muna bin shi yanda yake ne ba son rai muke yi ba saboda haka wannan ababuwan ya kamata abinda zamu jawo hankali kai kamar yadda yake maganar tarbiya tarbiyar da tarbiya zu shine tarbiyar ruhi shine addinai suka rasa tarbiyar da uwaye suke da yace da kamar kunkuru ne idan kunkuru dan shi dan uwan kunkuru ya kalli da sai kawai ya koshi ba sai ya ci abinci ba shine bai shan nono to haka idan da ko kaka kamar yadda pastor yace da ya kalli da sai ya bar wani abu to haka muke har yanzu addini ya kamata wannan ruhin mu yana tsarkake bayan Allah zuwa ga Allah muna sai mu kama soyayyen Allah saboda Allah idan soyayya ya samu cikin al'umma ba wanda zai dauki bindiga ya yaki wani ba wanda zai dauki bindiga ya kashe wani ba wanda zai ki wani ko ya ce wani mu muna mu kama tarbiya to mu ƙara karfin tarbiya ga al'umma yanzu ilimi ya wanzu malamai sun yi amma akwai karancin tarbiya na ruhi wannan shi ke haifar da abubuwan da yake faruwa yanzu karancin tarbiya na ruhi wanda babu su yanzu cikin mu nan kowa zai rancewa da Allah nan shekara 40 baya bai san ya zage wani ko ya dauki hannu ya bigi wani ba mu sani ba saboda abu ne da ya saba mu taka to ya kamata mu karantar da mutanen mu cewa akwai abin da ba addini bane akwai wuraren da kuma suke logo area kamar yanda shi ke bada misali yace yanzu ba zaka je wasu wurare ba kamar India inda suke bautan shanu kace zaka zagi wannan shanu shi yasa Qur'ani yake kakka zagi dodon wanda suka kafirce saboda sai su zagi Allah saboda haka tarbiyar mu kenan mu abin da ba mu so ku gane addinin mu gane sai mu zo kamar yanda shi ke bayani ba wai sai mun taro wasu ba mu da shugabannin mu akwai jama'atu za su bidiya mu kuma jama'atu a Tijjaniya muna nan akwai ƴan Kadiriya akwai shugabanni mu zo mu hadu dukan mu tabbatar da ababuwa wanda za su iya kawo mana sabani gaba da shugabanninmu mu tabbatar sannan su sauran jagorori na addini su tabbatar da wannan sannan mu da kanmu mu kai majalisa idan muna da fahimta tsakanin mu wannan ba zai iya faruwa ba kuma za mu san kiman kowa kuma za mu kira mai kura ko mu za mu san muna da wasu red lines ba ketara saboda haka duk cikin wani yanayi da mutanen mu za su yi ta maganganu mu muka yi kowa son doka ba za mu yarda da fauda ba mutane su zauna haka nan ba doka kowa na abin da ya ga dama amma menene abin da kuka san suna da girma ga hukunci ga abubuwa ana ta yi wasu mutane na ta shashayen gidan suna ko dukkanin muna da shari'e duk muna hakuri ko mu aka kashe za mu yi hakuri amma aka taba manzon Allah to hakuri mu ya kare ya kamata kristan Najeriya su san haka nan su ma su san kuma cikin littattafan su ma suna da irin wannan to mu zo mu fadu kamar yanda shakke ce mu zo mu haɗu kalmomin da suke sawa'un tsakaninmu da su mu zo mu yi adalci mu fahimtar da juna ko mu girmama juna ba munafunci ba mu faɗi wani abu daban ba ko mu hawo minbari muna wadi daban-daban wallahi duk abin da kuka wayannan malamai suka faɗa mun haka muke ni kuma za mu tsaya tsakani da Allah tare da mu da ku kuma za ku gane ku masu abokan zama ne ko mu masu gaskiya ne ko mu masoya ne kan junanmu wassalamu alaikum warahmatullahi
Muna godiya Sayyidi Alkasim Yahaya Yawuri. Bari in miƙa na'urar magana ga Dr. Professor Maryam Abdullahi. Ta ce tana da wata tambaya. Malama gare ki.
Assalamu alaikum ya uwana. Allah ya gafarta malam. Tambaya nake da shi. Shin Alkur'ani, Alkur'ani mai girma, mai tsarki yana gaya mana cewa makwabta mai zumunci da makwabta. Wani gurin ma an ce mu kyautata mu makwabtanmu. Mu zauna lafiya da makwabta kuma mu dauke su kaman ƴan uwanmu. To bisa rashin sa'a ni wannan abu ba wai bane ba naji bane ba jiyo bane ya faru ne kaina ina da makota a cikin makotan nan da nake da su wani yazo ana da zumuncin na makotaka kawai sai yazo ya samu mai gida na yayi mishi magana yana da business yana da waye waye saboda haka yana son da Allah yayi mun magana saboda haka nan mai gida na ya gaya mu yazo da business din ba wani abu ne business ba wani dai irin da kayan siyarwa ne yace ina son mu hada guyuwa da ni da shi saboda haka nan za a samu riba za a yi waye a kowanne wata za a rika samu dai abin da ake samu a takaice dai in takaita takaccen takaccewa yace in kawo kaza yana da dama fa shi nashi shi shine zai tafiyar da business din za a samu kaza za a biya kaza za a yi wani ma'aikata waye waye duk dai aka yi agreement a takaice da lawyer da komai nace ka lawyer shi ni ma in kawo nawa sai ta shi ya yaddar lawyer na saboda haka aka zauna ga lawyer na ga matarsa ga mijina saboda haka nan aka zauna aka yi agreement lawyer na ya rubuta takarda kai komai da komai a takaicen takaicewa muka je banki a nan banki nayi mishi transfer din kudin na bashi yau shekara biyu kenan mutumin nan sai kawai ya je ya dauki gidan shi ya bada haya na shekara 10 ya leasing gidan na shekara 10 ni ban sani ba saboda haka nan ya dai cicil sim din shi ba dai na samun shi saboda haka nan ni yanzu ne ta bin DPO din unguwarmu cewa da Allah a taimaka mu a samu mun address din shi yace shi ma baya samun shi a takaice dai na dinga bincikawa har aka samu wani yaron shi da yace shi ya san inda yake ya tashi ma anan inda aka san shi ya koma inda yace kai yake tunda ni ban taɓa zuwa wajen ba yace ya koma Ilorin saboda haka muka shirya da DPO da ƴan sanda da waye aka ba da ɗan sanda biyu saboda haka nan aka ce in kawo kuɗi na kawo kuɗi irin dai asara kan asara aka dai tafi ko ya samu baraka ne waɗansu sun gane abubuwan da ake yi ko sun ji to a takaice dai an je kwana uku a nan inda aka ce yake an je gidan shi aka ce bai nan ya tafiya inda aka ce yake zaune ana aka ce ga hotel din da yake zuwa shi ma aka je ba a same shi ba to a takaice dai haka ne asaran kuɗin nan aka dawo ba shi ba kuɗi to don haka shi yasa daga nan naji tsoro an ce ka dauki makocinka tamfar dan uwanka to ni na dauka ba ma makocina ba duka makotana haka nake zumunci da su shi yasa nake so malamai ko malami nake so a bani haske game da maganar makoci ko makota assalamu alaikum
yanzu Alhaji Dodo Oroji zai kammala magana ta karshe
yawa to shikenan Dodo Oroji
jama'a assalamu alaikum wannan taron da muka yi VOA muna muku godiya kwarai da gaske sannan kuma amma kuna da aiki gaba kun tono galma ake ce komai da Hausa ta allura ta tono galma ya kamata ku nemi gwamnati don duk wannan abubuwan da suke faruwa muna cewa da kristoci da musulmai kamar kudu kamar misali a ce matan nan da aka kashe da ya ai ba wani laifi ba ta zagi kowa ba kuma aka kashe ta aka kashe yakanta to ya kamata gwamnati ta dauki matakin irin wannan abubuwan ta tabbatar da cewa duk wani mutum dan Najeriya in ya saba to a hukunta shi nan take da irin wannan abun su suke kawo matsala saboda in babu hukunci mu za mu dinga moyita abin nan amma kuma abun zai dauki amma in gwamnati ta ba mu kanta dauki mataki akan wannan abubuwan da suke faruwa to ina tabbatar muku za mu nasara babu dalilin da kowa ya addinin sa kuma kowa ya kyautata zaman shi da makocinsa dukkan mu ba mu yi kowa mu sai yayi da wani kun gane ko Allah ya hada mu kasa daya ba yadda za mu yi da junan mu duk kasa daya muke babu dalili a ga wani mutum ba a tabbata laihin shi ba a ce yayi kaza a kashe shi ko wani abu duk wani abubuwan gaskiya a gaya ma gwamnati akwai laihin gwamnati akan wannan abu kuma bisa gare su ma zan iya faɗa ya ka gaya ce a kira ni zan faɗi
yawa to dai muna cikin taron nan wakilin mu Alhassan wala samu labarin cewa wani musulmi a Rugbe ya aibanta manzon Allah kuma an kashe shi kuma har ma an kona shi labarin da muke samu kina to Allah ya kiyaye na gaba yanzu za mu tashi daga wajen taron ina jin ita magana okay watakila in an tashi yawa to yawa to yanzu zamu
shege nan gefe shi ne makocin ki yanzu anan
yawa to madalla
kuma madalla da Allah dan maka bayani sai manzo ya ma ya fuskanci wannan shedar makokan
muna miƙa matukar godiya ga duk waɗanda suka bada dama aka yi wannan zaman kuma in Allah ya dace kamar na ji hajjia tana cewa wannan shine karo na kashi na farko na irin wannan taro in Allah ya yarda za mu sake shirye wani kuma shirin ko ina fatan Allah ya raya mu gaba daya mu samu mu kai wannan lokacin mu sake bada tamu gudumar da haka ita hajjia Madina Dauda za ta gode wa duk jama'a sannan shikenan sai kuma Allah ya kai mu wani sabon shirin
to jama'a muna godiya ga waɗanda suka saurare mu suka kalle mu a dandalin sada zumunta muna godiya ga waɗanda suka aika sakonnin su muna kuma godiya ga dukkan ƴan uwa waɗanda suka taso daga nesa kaman mutanen Interfaith Sheikh Nuraini Ashafa da Sheikh Reverend James Muvelwiye da Pastor David Tasa daga Gwagwalada sai Hajiya Mariya Ibrahim Baba daga Kano sai Sheikh Tajuddin Muhammad daga Games Village sai Sayyidi Al-Qasim Yahaya Yawuri sakataren Ansaruddin At-Tijaniya sai kuma Bishop Jonathan Maji sai kuma abokan muryar Amurka daga Liberty da gidan rediyon tarayya da kuma gidan talabijin din Tozali sai kuma ƴan uwana da Hajiya Professor Maryam Abdullahi sai Alhaji Dodo Oroji asalin Bafulatanin Sokoto sai kuma ƴan uwana duka da suka zo da su Dahiru da Buhari Yunusa Kumuriya da pastors din nan da duk ba su ce komai ba amma mun gode da zuwan ku tunda an nuna ku an gan ku insha Allah nan gaba za ku zo insha Allah jama'a a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na da suka taimaka wannan taro yayi nasara irin su Nasiru Adamuel Hikaya Hawa Umar Halima Abdurrauf Shamsiya Hamza Ibrahim Al-Hassan Bala sai kuma manya-manya da suka dauki wannan shiri a faifai Benjamin Ogangowon da kuma Awalu Salihu muna muku godiya kware-kware da gaske ubangiji Allah ya saka muku da alheri wayanda za su tafi nesa kuma Allah ya kai ku lafiya nagode kware a madadin cibiyar muryar Amurka ta Abuja ni ce Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu